Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1931 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da lullu da kuma niya muryar arewa. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da subahin ranar Alhamis 31 ga watan Agusta. Ibrahim Kalma shi garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanan labaran.
Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Trump ta fara aiki, manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana. A jiya Laraba ne shugaba Donald Trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayi mabambanta akan yadda Amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nuclear na ƙasar Koriya ta Arewa. Yanzu dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku, amma sai dai har yanzu tana da hatsari.
To kai labaran kenan. To a yayin da ake haramar babbar sallah gobe, hukumomi sun fara daukar matakan ganin komai ya tafi daidai.
Jami'an da suka da sojoji ɗin sanda da kuma jami'an hukumar tsaron farin kaya ta civil defense inda ma suke kara da manyan tituna da min tabbatar da doka da oda.
To a yayin da a jihar Texas ta Amurka ake fama da bala'in ambaliyar ruwa da iska, wani kwararre a Najeriya ya gargaɗi ƙasashe masu tasowa. Sannan sabon jakadan Najeriya a Amurka Muhammad Hassan ya yi tsokaci kan imar Najeriya a idan duniya. Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Trump ta fara aiki, manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana. Domin kuwa lokacin da yake yakin neman zaɓe, shugaba Trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatinsa game da harkokin kasashen waje, abinda wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji ba zai iya sauya manufofin da ke nasaba da muhimman batutuwa ba da suka hada da abin da ya shafi Afghanistan, Syria da Koriya ta Arewa. Trump zai ci gaba ne da irin al'adar nan da aka saba game da waɗannan kasashen, kwatankwacin manufofin waɗanda ya gada wato tsohon shugaba Barack Obama. A cikin satin da ta gabata ne dai shugaban na Amurka ya ce ya canza ra'ayinsa game da juye wato janyewar rundunar sojan Amurka daga ƙasar Afghanistan. Yana jaddada cewa sojojin na Amurka za su taimaki gwamnatin ƙasar Afghanistan, amma kuma ya dage akan cewa shirin ya sha bamban da waɗanda aka yi a baya a shekaru 16 a kwashe ana faɗa a wannan ƙasar.
A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayoyi mabambanta akan yadda Amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa. Shi dai sakataren tsaro Jim Mattis ya bayyana cewa Amurka ba ta fidda tunanin ko tsammanin cewa za ta bi hanyar diplomasiya domin ta sasanta da Koriya ta Arewa ba. Sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana ɗaya bayan da shugaba Trump ya ce tsayawa surutu ba shi ne abin yi ba a wannan lokacin. A cikin bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce Amurka ta jima tana tattaunawa da ƙasar ta Koriya ta Arewa tare da biyansu har na tsawon shekaru 25. Da haka yanzu magana ba ita ce ansar wannan matsalar ba. Trump dai ya yi wannan bayanin ne kwana ɗaya bayan da ya ce ana nazarin dukkan zaɓi wajen shawo kan wannan matsala ta Koriya ta Arewar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku, amma sai dai har yanzu tana da sauran hatsari. Hukumar kula da ambaliya da matsanancin guguwa ta yi gargaɗin cewa wannan magunyan ambaliyar za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar Texas da kuma wani bangare na jihar Louisiana, kuma wannan zai ci gaba ne har zuwa ƙarshen wannan satin. Haka kuma guguwar Harvey za ta ci gaba da samar da tsotsewan ruwa, yayin da gefe ɗaya kuma za a iya samun yiwuwar haɗarin ambaliya ganin yadda lamarin ya matsa zuwa arewa maso gabashin da kuma tsakiyar Atlantika har zuwa ƙarshen wannan satin. wannan ambaliyar dai mai babban mai dimbin tarihi shine mafi muni da yayi mummunan banna da razana mutane domin ko yana karuwa ne cikin kowace sa'a a Texas da Louisiana din an yi ta samun karin mace-mace wanda har ya kai 30 kuma duk sakamakon wannan ambaliyar ne
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce ciki kafofin yada labarai akan rahotannin da suke yadawa wai ana binciken sa kan cin hanci da rashawa da yake wa gangamin magoya bayan sa jawabi jiya Laraba Prime Minister ya ce irin rubuta wannan labaran ƙarya ya kai ga irin wannan matakin na neman shafa masa kashin kaji shi dai Prime Minister mahukuntan kasar sun gurfanar da shi ne domin an sa tambayoyi biyu daban-daban akan abin da ke da nasaba da cin hanci da rashawa na farko dai shine cewa Netanyahu ya karbi kyauta mai tsoka daga cikin magoya bayan sa da suka hada da hamshakin mai kudin nan na kasar Israiliya John Parker da kuma shahararren dan harkar wasan kwaikwayon nan Arnon Milchan sai kuma na cewa Netanyahu yayi yunkurin kulla wata yarjejeniya da mawallafin nan Arnon Moses da na jaridar Yodiod Ahrot kuma zai yi hakan ne da niyyar kashe gwiwar masu gayya da wannan jaridar inda daga bisani jaridar zata yada Netanyahu bisa tsarin da yake so yanzu haka dai shugaban Isra'ila ya musanta dukkan waɗannan zarge-zargen amma kuma yana cikin matsi a halin yanzu domin ko tsohon babban jami'in gwamnati ya amince kasance shaidar gwamnati a wannan tuhumar
Amurka na nan na binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon wani harin sojan sama da aka kai a kasar Afghanistan rundunar sojan Amurka ita ce ta bada wannan sanarwa a jiya Laraba sojojin Amurka Afghanistan na sane da aukuwar wannan lamari da ya faru a gundumar Puli wanda aka yi hasashen cewa an jima fararen hula rauni yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari hadarin da aka samu na baya-bayan nan ko shine wanda aka bayyana jiya Laraba sa'ilin da sojojin saman Amurka su kai hari ga wani boyen yan Taliban da ke gabashin gundumar Loga mutanen da ke gundumar Puli din sun fadawa manema labarai cewa harin yayi dalilin mutuwar fararen hula 20 ciki ko har da yara da mata sai dai kawai yanzu jami'an kasar na Afghanistan ba su ce komai ba a hukumance game da wannan harin amma dai sun bayyana cewa an kai mutane 10 asibiti a Kabul a babban birnin kasar
to labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kamar yadda aka ji gobe fa take babbar sallah ta Idul Kabir dan haka daga Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya shirya mana wannan rahoton
yamma dai zuwa yanzu jami'an tsaro da dama ne aka tanadar a jin Adamawa Taraba gabanin wannan biki na sallah jami'an da suka da sojoji in sanda da kuma jami'an hukumar tsaron farin kaya ta civil defense inda ma suke kara da manyan tituna domin tabbatar da doka da oda dake karin haske game da matakan da suka dauka gabanin bikin na sallah da za a gudanar a gobe kakakin jami'an tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adamawa Suleiman Baba ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki
mun riga mun zuba mutanen mu musamman waɗanda muke kiran su intelligent officers kamamma lokacin sallah wuraren ibadun nan gaba ɗaya za su sa ido a kai dan haka na ƙarshe shawarar da muke kokare mu bawa al'umma su ne su kasance masu bin doka da oda kuma su sa ido a wurare da idan suka yi arangama da mutane waɗanda ba su san su ba ba su san inda suka fito ba su yi kokari su sanar da jami'an tsaro bayan wannan kuma mutane su sa ido akan abubuwa waɗanda ba su san da su ba da Allah abubuwan da ake sa ran masu fashewa ne ko makamancin sa a yi kokari a sanar da al'umma
to sai dai ku yanda ma jami'an tsaro ke daura da maran shirin kota kwana su ma yan kasar na can na fama da sayayya domin fuskantar sallah ko da yake akwai wani hanzarin da ba gudu ba kamar da yadda yan kasuwa da mama su yake kokawa
ta kai buhu sorry ana samun ta 10 yanzu wani 11 kafin sallah ta zo a wancan sati na baya kamar sati 2 da shige ko 3 muna samun ta 5,500 wani lokacin 6,000 to amma yanzu gabatowar sallar nan abin ya kai har 10 har zuwa 11 ko wanta ta san ya haura fiye da da.
Eh na wani kwanon shinkafa da gumin nan da kake gani na auna shi naira 650. To danyen nan ko na auna shi naira 500.
A baya dai bukukuwan sallah da kuma na Kirsimeti kamar zama tubalin sada zumunci tsakanin Kirista da Musulmi. To ko me ya kamata a lura? Mr. Vandukasu da ke zama matamikin sakataren kungiyar sasanta musulmi da kirista ta Christians and Muslim Peace Initiative ya koma bayan irin tanadin da yayi domin taya musulmi murna.
Bikin sallah da Kirsimeti ya kamata iri ya nuna mana da cewa ya kamata mu dinga yin cudanya da juna, mu dinga yin ziyara da juna, ya hada mu mu ci gaba da zama daya kamar yanda irin muke zama lami lafiya da matsayin mu na kirista da matsayin mu na masalata. Ni zan yi niyya irin yin ziyara wasu abokan na wanda muke aiki tare, zan mu ci irin mu sha mu yi godiya wa Allah.
Ita ma sakataren wannan kungiya Malama Maimuna Usman Gaya da ke makantar da ilimin addinin musulunci a babban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya wato FC Yola ta ko bayyana abin da ya kamata a lura.
In aka yi yankan nan ana samu a dan sosoye naman nan su cincin ayita suke kayayyakin makule makule, aka gama a ci wanda ya zo da makwabta ba su mu sake kulla mu kai ma wasa offices. Haka muke yi musamman waɗanda ba musulmai ba, muna kamis kuma suna karba suna ci da hamdala.
Me sauke haka?
Domin kulla zumunci da kuma zumuncin a dore shi da dandam katta kunci.
Ya mako zuwa yanzu tunai gwamnatin kasa da najoyi suka ayyana hoto yayin da jami'an tsaro kuma ke ci gaba da wannan shawagi. Ibrahim Abdullah Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Haka yake kuma a gaida Ibrahima. To ganin yadda ake ta zargin ƴan Najeriya da aikata laifuka iri-iri, Aliyu Mustafa Sakkwato ya tambayi sabon jakadan Najeriya a Amurka Muhammad Hassan ko me yasa ake yawan zargin ƴan Najeriya din wurare daban-daban ciki har da zargin Fuwan Nai. Sai jakada Muhammad Hassan ya ce,
to ai wannan abin na Fuwan Nai ruwan dare ne game duniya, ba Najeriya kadai ke yin ta ba.
Amma Najeriya sun kauri.
Amma Najeriya sun sami bad press.
An bata sunan Najeriya.
An bata sunan Najeriya matuka. So kuma an bata sunan Najeriya din ba wai.
Amma wa ya bata?
Zan kai ka. Ba wai rana daya aka bata sunan Najeriya ba. An bata sunan Najeriya da dadewa. Kuma saboda matakan da muka dauka, Najeriya ta dauka lokacin yakin kwatan yanci ko kudancin Afirka. Mun kokori Turawa, mun kakkabe arzikin su, mun nationalizing abubuwa da yawa. So tun lokacin suka sami wani me ake kira narrative,
suka shirya wani labari kenan, wani dogon labari shine yake warwatsawa,
shi ake warwatsawa.
Amma kuma an sha
Najeriya, dan Najeriya yayi wani a wata kasa ko a Ingila ko a America for example, dan America ko dan Ingila yayi similar
kamar irin wannan laifi din,
to za a fifita na Najeriya. So wannan ba wai abin nan bane, mun causing kanmu ne problems da yawa akan cewa muna kwatan yanci wa kasashe a karshen ta, kuma wasu kasashen da muka musu din basu nuna godiya ba, basu nuna halin ya kamata ba. Su din ma suna sun hada wasu suna bata Najeriya. So abinda muke so yanzu kaman ku da kuke da cikin press, ina son ku gane ku fahimci inda aka fito. So ku fada ma jama'a cewa wannan abin na Najeriya ba wai quite okay, akwai ƴan Najeriya da suke yi, ba dukan Najeriya ba. Yanzu alal misali muna da population 180 something million wanda suke wannan abin ba su kai million ɗaya ba, ba su kai 500 ba. To amma an bata kasar. So akwai mutane na kwarai a Najeriya, na kwarran gaske.
To a gaishe ku da wannan hirar. To a yayin da ake ta fama da bala'in ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwa a jihar Texas ta Amurka, wani kwararre a Najeriya mai suna Ibrahim Bulama wanda ya kware game da wannan bangaren da shafi wato ambaliya da sauran masihu ya gaya ma wakilinmu a Abuja Hassan Maina kaina cewa yafi kamata kasashe masu tasowa su koyi darasi
kasashe masu tasowa kaga duk wasu abubuwa da ake gani a wasu kasashe wanda yake sun riga sun ci gaba a nan Nigeria da Senegal din zaka samu akwai karancin waɗannan kayayyaki musamman ma idan aka zo batun kayan taimakawa cikin gaggawa yanzu kamar ambaliyar ruwa Allah ya takaita idan ya faru a irin yankunan nan namu zaka gani cewa na farko tukunna gidajen da ake da su yawanci gidajen kasa ne na biyu hukumomi yanda za su agaza wa mutane waɗanda suka samu wannan ambaliyar za gani cewa kafin a zo ma mutane sun tagayyara za a ce ko babu mota ko babu waɗanda za su zo su yi aikin da dai sauransu idan aka ce batun abin da ya samu na gaggawa za ka zo ka iske kafin a zo sai an kwana kafin a kawo agaji to kaga babu maganar gaggawa a ciki dole ne a samu irin waɗannan matsaloli na asarar rayuka da yawa wanne darasi ne kasashe masu tasowa za su koya a game da abin da ya faru a jihar Kebbi inda aka takaita samun asarar rayuka na mutane kaga su a can musamman ta kaman kasar Amurka tun ma kafin wannan abin ya faru an riga an sanar da mutane cewa a lokaci kaza ko a rana kaza ana fara cewa ga abu kaza zai faru hukumomi da wannan alhakin taimakawa mutane rayuwar taya wuyansu sun tace tsaye suna sanar da mutane bayan suna sanar da mutane kuma mutane suna ansan wannan sanarwar ana zuwa kuma ana taimaka musu ana ɗebe su daga wajen tun ma kafin abin ya faru mu kuma anan a Najeriya da kuma Niger za gani cewa mutum lalle an faɗa fa gashi can cewa ga abu kaza zai faru saboda haka mutane su gujewa zama a wannan wuraren amma sai kaga mutane sun yi kenene sunki balle ma hukumar ita kanta ma magana ne kawai za ta yi amma ba za ta fito taimakawa ba
wani kwararre kenan Ibrahim Bulama ke tsokaci game da bala'o'in da ke faru da kuma muhimmancin wato gwamnatoci su kasance a shirye yanzu kuma ga Grace Alhir Abdu da shiri na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka ton ka boy ba ku jama'a tambaya ni ke da
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kamar yadda muka alkawalta muku yau mun karbi bakuncin Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta samu lambar yabo ta Sagio Vera de Melo da Majalisar Dinkin Duniya ke bayarwa ranar ayyukan jin kai ta duniya bayan kowace shekara biyu domin yabawa waɗanda suka taka rawar gani a wannan fannin A cikin doguwar hirar da muka yi da ita, Dr. Rebecca Dali ta bayyana abin da ya sa ta kafa wannan kungiya kimanin shekaru 30 da suka shige.
Sunan kungiyar Center for Caring, Empowerment and Peace Initiative, SETI. Wato kungiya ne na wuri na kula da mutane da ingantawa rayuwar mutane da kuma harkan zaman lafiya a tsakanin jama'a na kafa kungiyar a 1989 dalilin kafa kungiyar shine a taimaka ma marasa galihu waɗanda suna shan fama wato domin a taimaka yadda rayuwansu zai zauna maimakon fatara su samu walwala maimakon kuwa musgunawa su samu yadda za su samu yanci da kuma zaman lafiya sannan kuma su zauna kuma da martaba a tsakanin jama'a dalilin mabiya da wannan kuma saboda a karfafa zaman iyali su zama mai kyau a cikin jama'a idan iyali ya yi kyau wato ko menene zai yi kyau sannan akwai waɗansu muhimmomi abubuwa wanda ana yi ta karfafa zama na ko kiwon lafiya da waɗansu ire-irensu. Dalilin da aka kafa kungiyar domin a taimaka ma marayu, a taimaka ma gwamraye, a taimaka ma masu gudun hijira na gida da na waje, kuma a taimaka ma waɗanda kuma suna nan suna da HIV/AIDS, wato masu ciwon kanjamo.
To akwai wani abu da ya faru ne ko kuma wani abu da kika lura da shi da yasa kika dauka a cikin ranki ki kafa wannan kungiya domin taimaka ma waɗannan mutane da kika rattaba?
Akwai abubuwa domin a cikin rayuwa musamman na Nigeria, ni ina arewacin Nigeria northeast, na gani yawanci irin waɗannan mutane suna fama, ni ma da kaina na girma a cikin wahala, sannan kuma ko makaranta ma ban same shi da sauri da sauki ba, sannan yana ni kuma akwai yunwa. To na kafa wannan kungiya domin an dan samu waɗansu wanda na san su ko kuma wanda na suzo ta wuri na ko na ji labari idan suna zama mahoyacin hali, sai an dan taimaka musu kada su sha wannan wahala ba. To marayu kuma ba a kula da shi, kaga dangi sai su ki kula da marayu, sannan gwamraye kuma ana kwakwashe kaya na mai gida sai a bar gwamrayen daga ita sai Allah. So mun kafa wannan kungiya, muna da lawyoyi guda uku, idan an musgina ma gwamro muna iya muje mu sami mutanen sannan mu yi magana, an har na shiga kotu ma mukan iya je mu shiga kotu domin mu kwato yanci gwamruwa ko kuma marayu wanda suna shan wahalan nan.
To kin kafa wannan kungiyar kimanin ko kuma zan ce ma sama da shekaru 30 da suka shige a daidai lokacin da kungiyoyi masu zaman kansu ba su zama fitattu ba musamman da a arewacin Najeriya. Yaya kika yi ta waɗannan hanyoyi ne kike ɗaukar nauyin wannan kungiya ko kuma ina kike samun kudaden gudanar da ayyukan kungiyar taki?
Farko na fara kaɗan-kaɗan, amma daga baya sai na nema kungiyoyi wanda za mu haɗa kai. Na farko babban kungiya wanda mun haɗa kai ana ce da su NELA. NELA ɗin wato kungiya ne wanda suna samu kuɗi daga wurin USAID. So NELA ɗin wato kungiya ne wanda ana ce Network on Ethics, Law, HIV/AIDS, shi ne acronym na NELA. So NELA ɗin sun zo domin su yi aiki a tsakanin mutane waɗanda suna shan fama da HIV da yara wanda kuma suna shan fama. Shi ne muka yi mun shiga partnership da su, mun shiga mu'awala da su, mu'amala da su a cikin 2011 zuwa 2013. A ciki suka ba mu kuɗin da suka ba mu yi aiki a kashi biyu. Kashi na fari shi ne yara waɗanda HIV ko kuma ciwon kanjamo ya kashe iyayensu daga shekara wanda aka haife su zuwa 17, da kuma yara waɗanda ko iyayensu ba lafiya amma su ma suna cikin mawuyacin lokaci. Sai muka kakkafa kungiyoyi wanda a cikin jama'a wanda su ma za su taimaka mana, domin ba yadda za mu shiga cikin gari haka ba mu san garin ba sosai ba. mun fara aikin a local government guda biyu, Maiha local government da Madagali local government. Sai muka nema mutane waɗanda manya-manyan mutane wanda manomi ne, waɗansu kuma PTA, waɗansu masu kungiya na masu tafiya na hanya da sauransu. So muka kafa mutane wanda suna cikin mutane su guda 30. Amma community volunteers wanda masu bada kai mun samu 40-40. So tare da waɗannan ne shine suka nemo mana, mu tare da su muka nema yara wanda ba su da karfi, sai muka ba su abinci, sannan kuma muka ba su uniform. Yara kusan 8,000 muka yi a wannan local government. Na a Madagali local government 4,400, a Maiha local government 3,600. Mun je muna duduba yaran nan, muna saye musu uniform, muna ba su abinci, sannan kuma an mun je mun gani gidajensu ba kyau ko kuma iyayen suna bukata wani abu, sai mu gyara gidan, sannan mu ba da kudin sana'a da kudin magani ma gwamrayen nan ko kuma wanda dai ciwon kanjamo yana damunta. Sannan an mun je makarantu, idan makarantan mutane sun yi yawa amma ba salga, sai muka haka da salga.
Allah ka san burin mairo, yanzu abin da ya dame ni horo, ni kauye an musu kyauro, safarar mata ta muka rabaro. Allah ka kiyashe
mu, abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa idan muka tafi kiyaye ni na sarori da wannan ciki ya madadin Dr. Rebecca Samuel Dali, wadda ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa ta musamman domin ƙoƙarinta na kula da 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya, da kuma Solomon Abba da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To a gaida Innar Amal, yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice.
Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Donald Trump ta fara aiki, manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana. Domin kuwa lokacin yakin neman zaɓe, shugaba Trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatinsa game da harkokin kasashen waje. Abinda wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji, ba zai iya sauya manufofin da ke da nasaba da muhimman batutuwan da suka hada da abin da ya shafi Afghanistan, Syria da Koriya ta Arewa ba. A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayi mabambanta akan yadda Amurka za ta tinkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa. Shi dai sakataren tsaro Jim Mattis ya bayyana cewa Amurka ba ta fidda tunanin cewa za ta bi tsarin diplomasiya ba domin ta sasanta da Koriya ta Arewa. Sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana ɗaya bayan shugaba Trump ya ce tsayawa surutu ba shi ne abin yi ba. Yanzu dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan mai biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku, amma sai dai har yanzu an ce tana da sauran hatsari. Hukumar kula da ambaliya da matsanancin guguwa ta yi gargaɗin cewa wannan mugunyar ambaliya za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar Texas da kuma wani bangare na jihar Louisiana.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa, wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin, Solomon Abu da injiniya mu na wannan lokacin, wato Jim Cook, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.